بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدساكي تدوى أيو إشيرين غواتا رضيو الثاني دوبو دا داري مدو دا أربعين دا بيو با هجرة من زال الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوى مدينة دا كمي دي دا شيدا غواتا ديسمبر دوبو بيو دا إشيرين دا مصيقة با دا كاراتو أتكونا لتافي تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة نا الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان dan babu manta ba a karatu mu na karshe mun yi bayani akan abubuwa da dama da suka shafi sarkake gida daga abubuwan wasa da kuma abubuwan kide-kide, sannan kuma muka yi bayani akan fare gida da alkur'ani da kuma aska da kuma yin sallah a cikin da muka ce waɗannan abubuwa suna koran shaitan daga gida. Ina ganin wannan shine karshen bayani da muka yi, saboda haka yau zamu tashi daga gaba na gaba inda malam yake cewa at-tarbiyatu min sinni sabi'a ila ar-rabi'ati ashar, wato tarbiya daga shekara ta bakwai zuwa shekara goma sha hudu. Yaye kamata ka tarbiyantar da yaronka da ke tsakanin shekara bakwai zuwa shekara goma sha hudu? Idan muka lura bayanan da muka yi a baya, muna magana ne akwai bayani akan daga lokacin da aka yaye yaro, lokacin da ya kai kamar shekara biyu ko makamanci haka har zuwa shekara bakwai. To haka yanzu zamu daura akan wannan, daga shekara bakwai zuwa shekara goma sha hudu me ya kamata iyaye su maida hankali a kai. Malam yace wa bada an yabluga at-tiflu sinna sabi'a, bayan yaro ya kai shekara bakwai, yace wa hadha sin ahsan wa akhsab fatarat at-tarbiya, wannan shekaran shekara bakwai din nan shine shekaran da tafi kyau, wa akhsab kuma yafi dacewa daga cikin lokutan tarbiya. Kalman akhsab ana amfani da shi ne a sifanta kasa inda zaka yi shuka, ma'ana yanda idan zaka yi shuka ya kamata ka nemi kasa mai kyau da kuma ka nemi lokaci da ya dace. To haka nan in zaka yi tarbiya, to wannan shekaran shine lokacin da yafi kyau ka mai da hankali akan tarbiyan yaronka. Yace wa huwa sin az-zahabi lit'allum, wannan shekara kuma shine shekara na zinari ga koyan ilimi, wa bi khasatin al-hib, musamman abinda ya shafi hadda, yaro yafi saurin hadda yafi masa sauki a cikin wannan lokaci. Yace me yasa? Yace li khuluwi qalbihi min ash-shawagil, saboda zuciyarsa babu wani abu na shugulgula a cikin zuciyarsa, wal afkar allati yufakkiru fiha al-murahiqun, haka na kuma baya irin tunanin da almurahikun suke yawayi. Idan aka ce almurahikun ana nufin yaran da suke tsakanin shekara goma sha hudu zuwa 23, kamar da malaman tarbiya suke cewa. Saboda yaran da suke cikin wannan mataki na rayuwa za a gan suna yawan kebanta daga mutane, kuma lokacin shedan yana yawan wasa da tunaninsu, saboda sun fi yawan tunani. Amma yaron da ke shekara bakwai zuwa sha hudu lokacin shedan baya damu tunaninsa, saboda haka shi ya fi saukin hadda da kuma saurin hadda. Yace wa qad harisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi sigari sahaba, hakika manzo Allah ya himmantu ya yi kokari wajen karantar da kananan sahabbai, wa hum fi hadhihi al-marhala, alhali suna cikin wannan mataki na rayuwa. Fa an ibn Abbas, an karbo daga ibn Abbas radiyallahu anhu qala, yana cewa kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman, yace na kasance a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tafiya tare da shi. Fa qala, sai manzo Allah yace ya gulam, ya kai yaro, inni u'allimuka kalimat, ni zan karanta da gai wadansu kalimomi, ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka, ihfazillaha tajiduhu tujahaka, ka kiyaye Allah zaka sami Allah a gaban ka, idza sa'alta fas'alillah, idan zaka yi tambaya ka tambaye Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, idan zaka nemi taimako ka nemi taimako daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alam, sai kuma manzo Allah ya ce masa, ka sani annal ummata, cewa al'umma gabaki daya, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay, da za su taru domin su amfanar da kai da wani abu, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, ba za su yi amfana da kai da komai ba a faci abin da Allah ya riga ya rubuta maka wa in jitama'u ala an yaduruka bi shay haka na kuma da za su taru domin su cutar da kai da wani abu lam yaduruka illa bi shay qad katabahu Allah alaik ba za su yi cutar da kai da komai ba a faci abin da Allah ya riga ya rubuta kanka rufi'atil aqlam a riga an daga alkaluma wa jaffatis suhuf daga duk kuma su riga sun bushe Allah ya riga kaddara komai wannan shine hadisi a da manzala sallam ya karanta da Abdullahi ibn Abbas malaita hada alhadis wannan hadisi alazim mai girma alladhi yaqulu anhu ibn rajab wanda ibn rajab babban malami yake cewa game da wannan hadisi yana cewa me yace hada alhadis yatadamman wasaya azima yace wannan hadisin ta kunshi wasiyu masu girma wa qawaid kulliya da kuma kaidoji gaman me min ahammi umuruddin daga cikin muhimmai al'amur addini to wannan hadisin duk da muhimmancin sa yace allamahu ibn abbas manzo Allah ya karantar da ibn abbas wannan hadisi ne wa huwa gulam alhalif ibn abbas a lokacin yana yaro lam yablug alhilm wa to bai kai shekarun ballaga ba bai ballaga ba a lokacin haitu innahu wulida qabla alhijra bi salat sinin saboda an aife shi ne kafin hijira da shekara uku saboda haka idan an aife ibn abbas kafin hijira da shekara uku lokacin da manzo Allah rasul shekarun sa nawa na'am sha uku tunda manzo Allah shekara 10 yayi a Madina kaga kenan ibn abbas bai kai shekara 14 ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi kula yake karantar da shi irin waɗannan hadisai bal manzo Allah ya bashi kula fiye da yanda muke tunani saboda mai har manzo Allah yana masa addu'a yana cewa Allahumma allim Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil kaga ni shi yasa ibn abbas da cewa shekaru 13 kawai bayan rasuwa manzo Allah amma kuma da wuya ka bude wani littafin tafsiri zaka karanta fassarar wani aya ba kawo maka magana Ibn Abbas akai ba ko a kawo maka magana Ibn Abbas ko a kawo maka magana dalibin sa a bangaren tafsiri shine wa Mujahid ibn Jabr al-Makki haka na kuma a masail fikihiyya da wuya kaga malamai za su kawo sabani ko ra'ayi sahabbai akan wata mas'alar fikiya ba kawo ra'ayi Ibn Abbas ba ko a kawo ra'ayi sa ko a kawo ra'ayin babban dalibin sa wannan bangaren shine wa Abu Ibn Rabah saboda haka Ibn Abbas ya tara ilimi sosai saboda mai saboda irin kula da manzo Allah ya bashi sai kuma wanda yace wa kad allama annabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan du'a al-qunut haka na kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al-hasan jikansa addu'a al-qunut fa anhu an rawata daga wurin al-hasan kana yana cewa allamani rasulullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ni kalimomi aquluhunna fi qunut al-witr waɗanda zan yi gafadan su a cikin al-qunutu idan na zo yi sallan witiri zuwa karshen hadisi malam bai kawo addu'a da manzo Allah ya karanta da shi ba addu'a da manzo Allah ya karanta da shi shine mai cin wani addu'a Allahumma ahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait zuwa karshen wannan addu'a shine addu'a da manzo Allah ya karanta da shi a wannan hadisi yace wa umruhu izak shekarunsa a wannan lokaci da manzo Allah ya karanta da shi wannan addu'a aqallu min ashri sinin kasa da shekara 10 لانه ولد سنه 3 من الهجره saboda shi kuma an aife shi ne shekara ta 3 bayan hijira saboda ka gani shi kenan ya rasu manzo Allah ya rasu shekarun sa nawa shekara 7 amma kuma manzo Allah yake bashi kula yake karantar da shi irin waɗannan addu'o'i saboda haka malama yana kokare ya nuna mana muhimmancin ba yaran mu kula idan suna wannan shekarun tsakanin shekara 7 zuwa 14 a sa su yi karatu a sa su haddace alqur'ani su haddace abubuwa hadda na masu sauri a wannan lokacin abu na gaba malati as-sala abu na gaba da ya kamata iyaye su mallaka hankali akai shine sallah yace wa min al-khatawat al-amaliyya yana daga cikin matakai a aikace allati yu'tana biha fi hadhihi al-marhala wanda ya kamata a kula da ita a wannan marhala wannan mataki na rayuwa ma hassa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-amr bis-sala shine abu da manzala sallam ya gudanar na yin umurni da sallah haitu kala a inda manzala yake cewa muru abna'akum bis sala manzala yake umurci yaran ku da sallah wa hum abna'u sab'a suna yaran shekara 7 wadribu hunna 'alayha wa hum abna'u 10 annak ma uyi masu duka saboda shi idan suna shekara 10 wa farriqu bainahum fil mabadi annak ma kuraba sakanin su a wurin kwanciya malati fal wajib ala al murabbi saboda abin da yake wajibi akan mai tarbiya an ya'mura fi hadhihi sin ibnahu bis sala shine ya umurci dan sa a wannan shekaran da sallah wa yuragibuhu fiha kuma ya kodatar da shi a cikin ta wa yubayyinu fada'ilaha ya bayyana masa falalan sallah wa fawaidaha da kuma fa'idojin ta wa uqubata tarikiha sannan kuma ya bayyana masa hukuban duk wanda ya bar sallah wadannan abubuwa idan muna yi ma yaran mu wannan zai kodatar da su da su rike sallah yace fa idza tarabba ala hubbi sallah idan yaro aka masa tarbiya akan son sallah wa muraqabatillah kuma aka masa tarbiya akan wato kula da Allah muraqaba shine mutum ya san cewa Allah yana ganin shi a kowane lokaci yace nasha tahiran naqiyan yaro zai taso cikin tsarki naqiyan babu wani abu na zunubi tare da shi salihan zai taso ya zama to yaron kirki bi idnillah yace li anna salata tanha 'anil fahsha wal munkar so da sallah yana hana tana hana al fahsha da abunki fa ihmaluha saboda haka tozarta sallah wattasahu fiha da kuma sakati da ita diya'un ayyama bi'a bata ne matukan bata wala tarbiyata babu tarbiya wala salaha kuma babu nagarta bada ida'at sala bayan mutun ya tozarta sallah qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa'mur ahlaka bis salah alaita da manzala ka umurci iyalanka da sallah wasbir alaiha kuma kai hakuri akan ta saboda haka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar to raga idan yara suka taso da sallah wannan zai taimaka wajen kiyaye su daga waswasin shaytan haka nan kuma duk mutumin da ya tozarta sallah yayi sakaci da sallah to da wuya irin wannan mutum sha'awarsa ba za su rinjaye shi ba zai wuya yayi ya kiyaye kansa daga fitintunin shaytanu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa cikin alqur'ani فخلف من بعده خلف اضاعوا الصلاه يتمه واتبعوا الشهوات kagan yace adau sala sun tozar ta sallah teme sai suka bi shawawin su to ga duk sanda mutai wata da sallah to shawawan sa za su rinjaye shi duk sanda kuma mutai ya rike sallah da kyau to Allah zai ba shi rinjaye akan shawawan sa da kuma shedanu abu na gaba ma yace ta'limuhu alquran alkarim karanta da shi qur'ani mai girma yace wa min al-umur al-muhimma yana daga cikin al'amura masu muhimmanci wal mu'ina fi tarbiyat al-abna kuma alam nasu taimakawa wajen tarbiyantar da yara ta'limuhum al-qur'an al-karim shine karantar da su al-qur'an mai girma fa idza aradna al-khairiyya idan muna son al-khairi wal rif'a da kuma daukaka li abna'ina ga yaranmu fi dunya wal akhirah a rayuwar duniya da lahira fali nahris ala ta'limihim kitab Allah to mu yi kokari muhimmanci wajen karantar da su Qur'ani karantar da su littafin Allah tilawatan suna karanta shi wa hifdan suna haddacewa wa tadabburan suna tadabburi suna lura da ayoyin sa malan mu karanta da su ma'anonin sa wa amalan kuma su yi aiki da shi wa bi khasatin fi hadhihi al marhala marhalatu al hifd musamma a wannan marhala wanda ita marhala ce ta hadda kala alayhi salatu wassalam manzala sallama yana cewa khairukum man ta'allama al qur'ana wa 'allama mafi fintiku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karanta da shi akhrajahu al-bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam wadalla kuma yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman allah yana daukaka wadansu mutare da wannan littafi wa yada'u bihi akharin haka nan kuma yana kaskantar da wasu da wannan littafi duk wanda ya rike littafin allah allah zai daukaka shi duk wanda kuma ya bar littafin allah a baya allah zai kaskantar da shi akhrajahu muslim yace wa kathiru min al-ulama da yawa daga cikin malamai annabiyin wato wadanda suka yi fice a zamanin su hafizu alquran sun haddace alqurani qabla albulugh tun kafin su ballaga faqad hafizahu ash-shafi'i wa huwa ibn sabi sinin imam shafi'i ya haddace alqurani yana yaro dan shekara 7 yace wa hafizahu an-nawawi wa huwa ibn 10 haka kuma imam an-nawawi ya haddace alqurani yana dan shekara 10 wa ibn taymiya qabla albulugh haka kuma ibn taymiya ya haddace alqurani kafin ya ballaga yace wa kadhalika samahatu ash-shaykh ibn baz haka na kuma babban malami Sheikh bin Baz shi ma ya haddace alqurani sun kafi ya ballaga wa gairuhum da kuma wannan jinsu saboda haka wadannan malamai da zamu karanta tarihin rayuwar su zamu ga abu al'ajabi zamu ga abubuwan mamaki zamu ga yanda suka wato suka yi kokari a addini Imam Nawawi musamman misali gabadiya shekara nawa a bayan kasa wai sani 44 Usman suka ce 44 Usman suka ce 45 shekara 44 ko 45 ya rasu har aure ma bai yi ba amma dubi irin abin da ya bari a baya na ilimi dubi irin littattafai da ya wallafa da wuya bana tsammani akwai wani gari za ka shiga yanzu nan inda akwai musulmi ba za ka samu littafi Imam Nawawi a ciki ba ko ba haka bane haka na Imam Shafi haka na Ibn Taymiyyah haka na Sheikh Ibn Baz duk da cewa makaho ne amma kuma dubi kowa duk wani malami da malaman sunna da malaman bid'a kowa ya yarda cewa Sheikh Ibn Baz mujaddidi ne na zamanin sa ina ba ta gane saboda mai irin tarbiya da suka samu tun suna tasowa akan ilimi addini yace wa qad harisa salaf as-salih ala hifz al-quran al-karim haka na kuma wato magabata na kwarai sun himmantu sun kokari sosai wajen haddan al-quran mai girma wa ta'allumihi haka na wajen koyan al-qur'ani wa ta'alimihi kuma wajen karantar da shi li abnaihim ga yaran su yace an atabin sa'id an karba daga atabin sa'id anna aba abdurrahman as-sulami cewa abu abdurrahman as-sulami kala yace akhadna al-qur'an an qaumin mun koyi al-qur'ani a wurin mutane akhbaruna annahum sun ba mu labari cewa su kanu idza ta'allamu 10 ayat sun ba mu labari cewa su idan suka koyi ayoyi guda goma dan yujawizu hunna ila al-ashr al-ukhra ba sa wuce su zuwa ga wadansu ayoyi goma na daban hatta ya'lamu ma fihina har sai sun san abin da ke cikin wannan ayoyi guda goma yace fa kunna nata'allamu al-qur'an wal 'amalu bihi sai muka kasance muna koyan al-qur'ani da kuma aiki da shi yace wa sayarisul qur'an ba'dana qaumun wadansu mutane za su gaji al-qur'ani a bayan mu menene sifan su yace yashrabunahu shurbal ma za su dinga shan al-qur'ani ne kamar suna shan ruwa la yujawizu tarakihim ba zai wuce karan karman su ba at-taraqi shine jama'a da tarkuwa shine wannan kashi na nan saboda haka ma'ana suna koyan al-qur'ani ne kawai yana nan a bakin su ne amma kuma ba su aiki da shi ba kuma fahimci abin da suke koya ba wannan shi abin da yake nufi yace fa kana salaf yuhrisuna ala ta'allum al-qur'an saboda haka magabata na kwarai suna kokari wajen koyan qur'ani wa fahmi da kuma fahimtar sa wal amalu bi da kuma yin aiki da shi wa huwa al-asas qur'ani shine ginshiki wa kad kana nabi sallallahu alaihi wasallam umquhu al-qur'an manzala ya kasance tabiyan sa shine al-qur'ani kama akhbara bi zalika aisha radiyallahu ta'ala anha kama da nana aisha ta bada labari akan haka yace wa inna mimma yushajji'u al-aba na da cikin abun da zai karfafa iyaye alal hirs fi ta'alimi abna'ihim al-qur'an wajen su yi kokari wajen karantar da yaran su al-qur'ani ma ja'a fi dhalika min al-fadal shine abun da yazo akan haka na falala allati akhbara biha nabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya ba mu labari akan su fa min dhalika daga cikin wannan ma rawahu sahal ibn mu'adh al-juhani abun da sahal ibn mu'adh al-juhani ya rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah yana cewa man qara al-qur'an duk wanda ya karanta alqur'ani wa amila bihi kuma yayi aiki da shi ul bisa walidahu tajan yawm alqiyama za sa wa iyayen sa biyu tajan ulan sarauta yawm alqiyama ran tashil qiyama dawuhu ahsan min dawi shams fi buyut ad-dunya hasken wannan hulan yafi kyau yafi hasken hasken rana a cikin gidajen mutane a duniya kyau yace fa ma zannukum bil ladhi amala bi hadha me kuke zato game da wanda ya aiki da wannan sai yace wa ila man fatahu rakbul hil ga duk wanda motan hadda ya wuce shi bai samu ya shiga ba wa kabura sinuhu kuma shekarun sa sun yi girma wa asbaha alqur'ani yatafallatu minhu kuma qur'ani ya zama to yana kubuce masa ya kasa rike shi la yafutuka ajra hifz abna'ik to kada ka bar ladan haddan yaranka ya wuce ka fa abna'uka amalu salih ba'dak to da yaranka aikin ka ne na kore bayan ka idan salahu idan suka ingantu saboda haka idan kai baka samu ka haddace alqur'ani ba to zaka kana da dama ka samu lada mai girma idan ka sa yaranka suka haddace alqur'ani Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranta kiyama za sa maka hulan sarauta wanda hasken sa yafi hasken rana kyau a ranar kiyama in har ka sa yaranka su haddace alqur'ani kuma suka zama to yara nagari saboda haka idan kai baka yi ba to kaka bar wannan ladan ya wuce ka ta bangaren yaranka sai yace tarbiyatuhu ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah tarbiyatar da shi akan biyayya ga Allah da kuma biyayya ga manzansa yace min awjabil wajibat ala alwalidain yana daga cikin abin da yafi wajibi akan iyaye tarbiyatul abna ala ta'atillah shine tarbiyatar da yara akan biyayya ga Allah wa ta'ati rasulihi kuma biyayya ga manzansa wa ta'zima amrillah da kuma girmama umurnin Allah wa amrin rasulihi da kuma umurnin manzansa yace wa yuzakkar bil ayat kuma a tunatar da shi da ayoyi wal ahadith da kuma hadisai addalla ala ta'atillah waɗanda suke nuni zuwa ga biyayya ga Allah wa ta'ati rasuli da kuma biyayya ga manzansa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yuti'i Allah war rasul duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim waɗanda suna tare da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi ni'ima akan su minan nabiyyin daga cikin annabawa wasiddiqin da kuma masu yawan gaskiya والشهداء كما شهداء والصالحين كما صالحين وحسن أولئك رفيقا ودن تنسون كي وتسوس زمن تو أبو كنت فيها يتي وطاعة الله كما بيئك الله تقضي إفراده بالعبادة تنا هكو تامتنية كده يتاشي دا إبادة وعدم الإشراك به كما رشن شركة دشي وتقضي محبة رسول حكذا كما كون من ذا الله ينا هكو تا طاعته فيما أمر شين متنية يهي بيئك رشي أتكين أمر لنسا wa tasdiquhu fima akhbara da kuma gaskanta shi a cikin abin da ya bada labari wajtinabu ma naha anhu wa zajar da kuma nisanta duk wani abu da manzala ya hana kuma ya gargaje akan su wa alla yu'badullaha illa bima shara sannan kuma kada bauta wa Allah sai da ta hanya abin da manzala Allah ya shar'anta wannan shine ma'anar kaunan manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaman to kana bin umurnin sa ka gaskanta labarin sa ka nisanci abin da manzala ya hana kuma kana bauta wa Allah bisa ga karantarwa manzala Allah wannan shine hakikanin soyayya ga manzo Allah ba wai a baki bane ko kuma rawa akan titi ko kide-kide kamar da mutane suke yi Allah ya shire mu ga baki da yace wa yuhazzar min al-masiya haka na kuma ya kamata ai ma yaro gargadi daga sabo min al-masiya lillahi daga sabawa Allah walil rasul kuma sabawa manzansa wa annaha sababun li dukhulin nar kuma a sanar da cewa haka sababi ne na shigan wuta qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yawma tuqallabu wujuhuhum aranan da za a juya fuskoki su fi nar a cikin wuta yaquluna suna cewa ya laitana kai cin mu ina ma ace atana Allah ina ma ace muyi biyayya ga Allah wa atana rasul kuma muyi biyayya ga manzansa yace waliyakun alwalidan qudwatan salihan haka na kuma su iyaye ya kamata su zama to abun koyi nagari lil ibn ga yaro fi imtithalihi ma li amla wajan su wajan biyayyan su ga umurni Allah wa amrin rasul kuma umurni manzansa iyaye ya kuma kasu mato abun koyi nagari ga yaran su ba zai yi a kana ba yaron ka umurni da yayi abu mai kyau kai kuma ba ka yi wannan ba zai yi ba zai yi ka ce ma yaron ka yaje sallah musallaci alhali kai kuma ba ka zuwa ba zai yi ka ce ma yaron ka yaje na kariya alhali kuma kai kana yi saboda ya kamata iyaye su mato abun koyi nagari ga yaran su malam suna cewa babu wanda ya zama to ma'asumi a cikin mu kowa yana kuskure kowa yana laifi amma dai in dai har ka zama to iyaye kana da yara to ya kamata kai kokari kada ka bar yaranka su ganka kana cikin sabon Allah ko da zaka saba wa Allah ka boye ka kai a gaban su saboda abinda suka ganka kana yi shine su ma za su koya kuma gobe ba zaka san bakin magana kace zaka hana su ba saboda kai ma kana yi Allah ya tunike mu abu na gaba mala yace tarbiyatuhum ala mahabbati alulama wa ulatul umur wa ulatul amr tarbiyantar da su akan kaunan malamai da kuma shugabannai yace min alumur almuhimma yana daga cikin al'amura masu muhimmanci allati yanbaghi lil aba wal ummahat wanda ya kamata iyaye maza da mata al'inayatu biha su kula da ita tarbiyatul abna ala mahabbati alulama shine su tarbiyantar da yaran su akan kaunan malamai wa ulatul amr kuma shugabannai na kwarai lianna alulama warathatul anbiya saboda su malamai sune magadan annabawa wal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran su kuma annabawa basu bar gadon kudi ba dirhami ko dinari inma warathu alilm gadon da suka bari shine ilimi faman akhadahu akhadha bihadhin wafir min mirathi duk wanda ya rike shi to ya samu rabo mai yawa daga cikin gadon su ولان العلماء حكنا كما سودا سو malamai idza shukkika fihim idan aka sama mutane shakku a cikin su wa bi ilmihim kuma aka sama mutane shakka a cikin ilimin su wa adam ihtiramihim aka sama mutane ba su girmama su wa izhari akhta'ihim aka dinga fitar da wato kurakuran su inda al-abna a wurin yara to wannan yusabbibu khataran aziman al-umma wannan zai jawo hatsari ne girma akan al-umma me yasa لان العلم يتلقى عن طريق صدر العلم انا سامو شي نتا هانيو والشريعه الاسلاميه تتلقى عن طريق هكذا كما الشريعه المسلمه انا سامو تاني تا هانيو fayakunu bidhalika qad hadama shari'ata al-islamiyya sai zama to ta wannan hanya an rusa shari'ar musulunci gaba ki da tunda mutane ba za su je su koyi ilimi a wurin malamai ba wa kazalika al-ibn yace haka na kuma shi yaro indama yakbur a lokacin da zai taso yayi girma sawfa yabhathu amma yatalaqa al-ilm anhu zai nemi wanda zai dauki ilimi a wurin sa walan ya'khudha an al-ulama ba zai kuma dauki ilimi a wurin malamai ba tunda an samu shakka akan su لانه شك كبير فبر ان سمى شك اتكيسو وفي علمي كما اتكين علمين سو وربما تلقى من علماء الضلاله يتي مي يوا ما يجي دكي ني اورن معلمي فتاتو واصحاب الافكار المنحرفه كما متاني ماسو تناني قرباتچه وكان هذا الابن وسيله حدم للمجتمع زي ما تو wannan yaro zai zama to wasila na rusa gari mutane gabaki da yace amma ulatul amr su kuma shugabannai fahumul ladina yasusuna al-umur sune suke gudanar da al'amura wa yuqimuna ash-shari'a sune suke tsaye da shari'a wa yuhafizuna ala al-amn sune suke kiyaye aminci a cikin mutane wa tajtami'u alaihim al-kalima kuma bakin mutane a hade yake akan su wa lidhalika qala Allah qala ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuna kuka imani ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah ya kuyi biya ga Allah kuyi biya ga manzansa da kuma shugabanni a cikin ku yace fa ulul amru hum wa to shugabanni a wannan aya sune wa al ulama wal umara sune malamai da kuma waɗanda suke mulki yace wa ya lil asaf al shadid abun takaici ne mai girma mai tsanani an taqa fi majalis ba'd al muslimin al ghiba wan namima lil ulama wal umara idan to ana samu a cikin majalisi na wasu musulmai ghiba mutane suna cin nama wannan nima da kuma atsunai anonymity ga malamai da kuma shugabanni wa izharul akhfa da kuma wato fitar da kurakuran su wa ibrazu da kuma bayyana ta a gaban mutane walau nazara ahadu ir wadannan mutane malace da daya daga cikin su zai kalli me ila uyubi nafsi da zai kalli aibin kansa wa akhta'i da kuma kurakuran sa lafaqat al-kathir mimma yaqulu anhu da ya wuce da yawa daga wanda yake fada akan su wa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isa lafi ga mutum ya zama to yana fadin duk abin da yaji ba duk abin da mutum yaji zai zo gaban mutane yana fada ba saboda ka ya kamata mu kame bakin mu daga giba da kuma anonymity musamman a yi cin naman malamai da kuma shugabanni malaki wa yalil asaf haka na kuma abun takaici ne annal abna cewa yara yajlisuna fi mithl hadhihi almajalis suna zama a aurin wadannan majalisi wa yatalaqawna hadha alkalam bilqabul suna karban wadannan maganganun da ake suna karba su yi aiki da shi wa yakbaruna ala qurhi alulama sai su taso su yi girma suna kiyaman malamai wal umara da kuma shugabanni mimma yusabbibu alfitan wanda kuma wannan zai jawo fitina wat tabdi zai jawo su taso suna bidiyantar da malamai whatsapp stick kuma suna fasikantar da su da dare'in ba tare da ilimi ba kamar da yake faru yanzu nan za ga wasu sun taso suna bidiyantar da malamai addini bal malaman sunna suna cewa sune salaf misali wannan ya zama babban fitina sai ga babban malami yayi kokari a addini ya gabatar da huduma ne yawa amma sai ga ana koran dalibai ilimi daga karanta littafin su ana cewa malaman bidiya ne kwanakin ba wani malami ya rasu sai a social media wasu kalmomi suna cewa alhamdulillah godiya ga Allah da ya hutar da jama'a daga wannan malami subhanallah har sai da Dr. Mansur na Sokoto Professor Mansur ya yi magana akan wannan lamari malami ne Professor Mansur a wannan rubutu na sai da ya jero littafin sama da 200 da wannan malami ya rubuta wannan wadannan karanan dalibai masu irin wannan maganganun rashin hankali ko littafi da ba su saba wallafa ba amma kuma suna bidantar da malamai babu wani malami da ya zama to ma'sumi ba mu ce malami baya kuskure ba amma kuma ya kamata mu auna kurakuransa da alherinsa wannan ne biyawa haka ya kamata mu yi hankali yayi ba wai kawai dan malami ya kuskure kadan a zo a bidantar da shi a ce wani fasiki ne a ce kaza ne irin wannan ba manhaji ba ne mai kyau na'am yace wa rubbama kana hadha alkalam alladhi yunqal anhu yace mai yiwa irin wannan magana da ake yadawa akan su aktharu kadhib kila da yawa kariya ne wa buhtan tuhuma ne kawai bila hujja wala dalil ba tare da wani hujja ba ko dalili yace yurawjuhu a'da'ul islam makiyan musulunci sune suke yada irin waɗannan maganganu wa a'da'u hadhihi al'aqida as-safiya kuma makiyan wannan aqida sarkakke allati qamat 'alayha hadhihi bilad al-islamiyya wanda akan tare aka gina wannan gari na musulunci ma'ana garin saudiya yake nake da wannan magana yace wa yaqulu ash-shaykh abdulaziz bin baz babban malamin shaykh abdulaziz bin baz yana cewa laysa min manhaj salaf baya daga cikin manhaji na magabatai na kwarai at-tashhir bi uyub al-wulad mutun yazo ya shahara ya bayyana aibin shugabanne wa zikri zalika ala al-manabir da kuma ambata wannan akan minbari li anna zalika yufdi ila al-inqilabat saboda irin wannan yana kai zuwa ga juyin mulki wa adam as-sami wa ta'a fil ma'ruf da hana mutane su saurari kuma su yi biyayya ga shugabanne a cikin abin da yake sannane mai kyau wa yufdi ila al-khuruj kuma yana kai zuwa ga khuruj mutane su fita karkashin mulkin sa allazi yadurru wala yanfa wannan kuma wannan abu zai cutar ba zai amfanar ba walakin at-tariqa al-muttabi'a yace amma hanya wanda ake bi inda salaf a wurin magabata na kwarai shine ne an-nasiha fi ma bainahum shine yin nasiha tsakanin su fi ma bainahum bainan sultan tsakanin su da shugaba wal kitabatu ilai kuma surubta masa wasiqa awl ittisal bil ulama alladhina yattasiruna bihi hatta yuwajja ila al khair ko kuma a kira malaman da su kuma suna da dama su kira shi su shirar da shi zuwa ga al khairi wannan shine manhajin magabata na kwarai yace wala kad kana manhajis salaf adam al inkar al alani yace hakika ya kasance daga cikin manhaji na magabata na kwarai shine rashin yin inkari a baina jama'a wa tashhir bi akhta ulat al amr da kuma shahara kurakuran shugabanne amamin nas a gaban mutane lima yubdi zalika saboda wannan yana kai zuwa ga mai ila al mafasid zuwa ga barna al azima mai girma wal khuruj alayhim kuma mutane su fita akan shugabannin su wanda kuma hakan zai kawo zai cutar da al umma yace wa qad qila li usama bin zaid hakika wani yace ma usama bin zaid radiyallahu anhu ala tadkhul ala usman litukallimahu shin ba za ka shiga wurin sayyidina usman kai masa magana ba faqala sai usama bin zaid yace atarauna anni la ukallimuhu illa asma'ukum kuna gani bana masa magana sai nazo na ji magana kuku nan wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu yace wallahi nayi masa magana tsakanin na da shi ma duna an aftatiha amran ba tare da na bude wani lamari ba la uhibbu an akuna awwala man fatahu bana so zama to ni ne farko wanda ya bude wannan lamari wani lamari yake nufi qala al-qadhi iyad al-qadhi yake cewa muradu usama abunda usama yake nufi da maganar sa annahu la yaftahu bab al-muhajara bin nakir baya so ya bude kofar mutane su dinga fitowa a bayyane suna inkari ga shugabansu alal imam akan shugaba bima yakhsha min akibati zalika saboda abunda yake tsoro na akiba karshen irin wannan lamari bal yatalaffaf bi yace a yana tausa samu mu'amala da shi wa yansahu sirran kuma ya masa nasiha asirance fa zalika ajdar bil qabul wannan yafi taimakawa wajen ya karba wannan nasiha wannan shine bayanin Sheikh bin Baz alita fisa kika ba ha sai ba ko mai zama ce mu karanta bayanin shi kuma Sheikh Usaimin yace wa kad bayyana Sheikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin shi kuma Sheikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin ya bayyana hadal manhaj wannan manhaji fa kala yake cewa yace fa inna ba'd an-nas yace lalle wadansu mutane daidanuhu fi kulli majlis wato al'adan sa a kowane majalisi shine ne al-kalam fi ulatul umur shine ya dinga yin magana akan shugabanni wal wuqu fi aradihim ya dinga cin mutuncin su wa nashri musawihim ya dinga yada wato mumunan su wa akhfaihim da kuma kurakuran su mu'ridan amma lahu min mahasin sai ya kauda kai daga abinda suke da shi na kyakkyawa ausawa ko kuma wuraren da suka dace wala rai yace babu shakka anna suluka hadha at-tariq cewa din wannan hanya wal wuqu fi arad da kuma cin mutuncin al-wulat na shugabanni la yajidu al-amru illa shidda baya kara ma lamari komai a bazai sanani fa innahu la yahillu mushkilan saboda irin wannan baya warware wata matsala wala yarfa'u mazlamatan kuma baya daga wani zalunci wa inna ma yajidu al-bala yana kara masiba akan masifa ne wa yujibu bughdul wulat kuma yana jawo mutane su dinga jin haushin shugabanni wa karahiyatin kuma mutane su dinga kiyaman su wa adamu tanfiz awamirin kuma idan mutane ba su aiwatar da umurnin su allati yajibu ta'atuhum fiha wanda kuma wajibi ne akan su su yi musu biyayya akan a cikin sa yace wa nahnu mu kuma inji Sheikh Uthaymeen la nashku anna wulatul amr qad yasiun ba ma shakka cewa shugabane za su yi mummunan abubuwa wa qad yakhti'un kuma za su yi kuskure ga gairihin min bani adam kaman wannan cin su daga cikin bani adam fa inna kullu bani adam khata qala kowani bani adam yana kuskure wa khairu khata'in at-tawwabun ma fi fiki masu kuskure sune wa masu tuba wala nashku haka na kuma ba ma shakka aidan annahu la yajuzu lana an naskuta ala insani irtakaba khata bi halata gare mu yi shuru akan mutumin da yayi kuskure hatta nubzila ma nastati'uhu min wajibin nasiha lillah wa likitabihi wa li rasulihi wa li ummati muslimin har sai mun wato mun bada abinda zamu iya na wajibin nasiha ga Allah da litafin sa da manzon sa da kuma shugabannin musulmai wa ummati da kuma mutane gaba kida fa idza kana kadhalik idan lamarin ya kasance haka fa innal wajib alaina abinda ke wajibi akan mu idza ra'ina khata min wulati al-amr idan muka gan kuskure ga wurin shugabannin an nattasila bihim shine mu kira su shafawiyan a baki mu yi musu magana au kitabiyan ko kuma mu yi musu wasiqa mu rubuta zuwa gare su wa nunasihum kuma mu yi musu nasiha salikina bi zalika aqrabu turuq da haka zamu kasance muna bin hanya mafi kusa fi bayanil haqq wajen bayyana gaskiya lahum gare su wa sharhi li khata'i kuma mu bayyana musu kurakuran su kuma na'iduhum sannan kuma mu yi musu wa'azi wa nuzakkiruhum mu tunatar da su bima yajibu alaihim na abunda yake wajibi akan su minan nushi liman tahta aidihim na wato su tsarkake mu'amala ga wadanda suke karkashin su wa ri'ayati masalihim kuma su kula da maslahan su wa rafi zulm anhu kuma su daga zalunci akan su wannan shine bayani Sheikh Uthaymeen game da hanyar da ya kamata a bi wajen yin nasiha ga shugabanni cigaba Right. Yake da mu sai nan abinda mun gara da yalle babu la rafa. Idan kuma muka yi kuskure Allah ya bai mana. A karatu mu na karshe ina gaba insha Allah za mu karanta bayanin Sheikh Saleh Al-Fauzan akan wannan lamari daga nan kuma sai mu karanta littafin zuwa karshe. Insha Allah ina fara a majalisin gaba za mu sauke wannan littafin bi izinin Allah. Kuma za mu yi dan takaitaccen jarabawa zai muku tambayoyi akan wannan littafi. Ina bukata kowa ya koma ya karanta littafin daga farko zuwa karshe. Ina da wadansu littattafai da nake son bada kyauta littattafai ne na turanci amma kuma ba su da yawa ba zai isa raba ma kowa ba to shi yasa majalisi na gaba zan zo ne ina tambaya duk wanda ya bada amsa sai in ba shi littafi ne mai kyau saboda haka sai ku karanta da kyau idan na muku tambaya sai ku amsa sai in raba littafi insha Allah Allah na'am shike na sai ka bar idan nayi tambaya kan gaban da ka karanta sai ka amsa ko ba ka bane Allah ya samu dace idan kuma ka tambaya shike na ko da ka abunda ka saurara sai ka amsa ba ku insha Allah ai kana zuwa kullu kana saurara ko kuma ai kai hodar mu nizam ba ka litafi kaga damu kai hodar mu nizam ba ka litafi kana ka dabo Let's get it. Hey, don't mess up my name. Come on. Like, get up and down. Come on. Now, kamar da manzala ya bayyana a shekara 10 kamar da yake muru auladakum bisala inda sabi wadribu huna inda ashir saboda haka zai musu duka akan wani lafi idan sun kai shekara 10 a gane karatu na no kamar da muka yi bayani sun yara suka daga da zara yara ya fara koyan magana tun lokacin ne ya kamata iyaye musamman uwa ta fara karantar da shi abubuwa wai bayani a baya katumu na baya ya fara karantar da shi azkar ko ba ka wani a fara karantar da shi kalmatu shahada da abubuwa ladabi na cin abinci na bacci da abubuwa har zuwa lokacin da zai fara shiga makaranta ina fata maka da zuwa lokacin da ya kai shekara uku ko hudu a sa shi a makaranta, amma ya kamata da zara ya fara koyon magana a fara lakkana masa waɗannan abubuwa. Sannan kuma tabbayan ka da biyu cewa ya halatta a duki yaro, ya halatta a shari'ance a ladatar da yaro a masa bulala idan yayi laifi, amma ba wai a yi masa bulala kamar za a kashe shi ba, ko a naushe shi, ko a yi masa wani bulala wani abu da zai sa mai tsoro mai girma a zuciyarsa. Manufan bulalan shine kawai ladatar da cewa yayi abin da bai dace ba. Ina fata mun gane wannan shine. Wa alaikum salam. Na'am. Akan majalisa. Irin wannan majalisi ya kamata ka rabu da su ne. Irin wannan majalisi da muke da su a kowane anguwa, kaga mutane suna zama a bakin titi, suna ya menene za su yazo, suna hutu ko ba kawai. Tun zamanin manzo Allah sahabbai sun tafi suna yi. Manzo Allah yake da sahabbai iyyakum wal julusu ala turukat. Ita ina muku gargadi akan zama akan hanyoyi. Sahabbai suka ce majalisuna malana laha min bud. Suka ce wadannan wurare su ne majalisin mu, ba inda zamu yi, dole kawai mu zo da irin wadannan wurare. Manzo Allah yake idan ku kasance dole sai ku yi to ku ba da haƙƙin hanya. Suka ce menene haƙƙin hanya? Yace menene? Yace raddu salam wa kaful adha wa menene? Na wata da hawa guda uku ya amfana wannan hadisi, yace daga ciki shine raddu salam, wanda ya wuce maka sallama ko mai masa da sallama, sannan kuma kaful adha, kaku cutar da wani. Ina fata mun gane daga cikin cuta shine yin magana cin nama mutane da suka wuce. Ina fata mun gane yace kuma wa imatatul adha, kuma cire wani cuta daga hanya. Saboda haka so idan mutum ya zama to dole sai ya zo rayuwar wannan majalisi, to ya zama to ya kawo maganganu na alkhairi wanda za su amfana su karu juna da shi. Amma dai inda za su zo ne duk wanda yake suna magananta ko kuma su dinga zagin yan siyasa da shugabanni, to irin wannan majalisi gara mutum ya bar wuri. Saboda in ka zauna da su to kana da laifi tare da su. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Ya kawo idan yaro yana da hankali babu wani abu za ka iya amfani da wannan lokaci kafin ka sashi wannan makarantar boko, ka sashi hanyar karatu addini. Wannan shekara daya zai iya haddace alkur'ani, misali akwai na san wani mutumin da yaron shi na cikin karatu ya kai jasiri ya kire shi daga makaranta ya tura shi makarantar zaure ya je ya haddace alkur'ani. Sai da yaron ya haddace alkur'ani kafin ya dawo ya shiga istiswan. Ana haka ba wani abu ne. Saboda haka idan yaro ya kawar wannan shawara ya ce dole sai wannan makarantar kuma ka baka da nauyin sa su biyu ba komai, wannan shekara daya sai a wajen haci zuwa ga wani abu kuma mai amfani wanda zai amfana da shi a wannan shekara daya. Ba laifi ba ne. In dai su sun ittifaqi tsakanin uba da yaro akan wannan abu ne mai kyau, ba laifi insha Allah. Na'am. Yana sata. Idan irin wannan ya faru, in wannan mutumin musulmi ne misali, hanya da zai yabi shine zai iya zuwa wurin manyan malamai a cikin gari ya yi musu magana, su kuma malamai suje su samu wannan mutumin su kira shi su yi masa nasiha su nuna masa muhimmancin yafiya a addini. Addini yana kwadanta da mutane su yafe idan suna da wani haƙƙi akan mutane, kuma akwai lada mai yawa a cikin irin wannan abun. Saboda haka idan malamai suka je suka masa bayani suka dinga jawo hankalinsa, idan malamai za su je ba wai kai za su je su nuna masa wanda ya yi aikata wannan abun bane, za su yi kokari suna ta kokarin bashi haƙuri har in ya zo ya gamsu. A gane to idan ya gamsu ya ce ya yafe shikenan, ba lallai bane ma sai an na masa wanda ya yi wannan abun, ina fata mun gane, har ya gamsu. Shi kuma wancan din idan yana da wani abu da zai iya biyan diya tunda ya yi kisa, ina fata mun gane zai iya bada wani abu, saboda ko yaya ka san zuciya na son kuɗi ko haka bane. Saboda haka yana da wani tasiri, zai iya sassauta wannan fishin da suke ji a ransu. Wannan yana da hanyoyin da za su yi. Allah ya kiyaye mu daga irin wannan. Na'am. Idan shi ne in ba kuɗin da sai ya roki ya yi su yafe. Dole zai azumi kafara, akwai azumi 60 a kansa, na gode, Allah saka rare. Akwai azumi kafara 60 a kansa, dole sai ya yi wannan, sannan kuma akwai diya a kansa, wanda kuma diya yanzu a bisa ga abin da ake cewa ya kai wajen miliyan 90 da wani abu ma. Saboda haka idan ba shi da shi abin da ya samu, sai ya hada ya ba su malaman su ya fi ma wannan mutum magana domin su roke shi ya yafe. Na'am. Alaikum salam. Na'am. Bana ji wallahi. Yin musu a kan siyasa. Ba da shi, tattaunawa ne, kowa yana da dama ya bayyana ra'ayinsa, in kana tare da APC ko kana tare da PDP, ka bayyana ra'ayinka, a gane ba tare da zagi ba ko cin mutuncin wani, tattaunawa ne, karawa juna, wayewa ne da fahimta, ba wani da better now. Now. Babu shakka waɗannan nasoshin suna magana ne akan shugabannin musulunci, shugabannin adilai. To amma sauran shugabannin za su shiga ciki, kamar da malamai suka bayyana. Saboda me? Saboda illan haka. Me yasa manzo Allah ya hana wannan abu? Saboda tawaye yana kawo ɓarna a cikin al'umma. Yanzu da aka yi protest din nan, me muka tunta? Dubi irin kasara da aka jawo ma gwamnati da mutanen gari. Yanzu a Lagos, yanda aka je aka kona gidaje, aka kona bankuna, aka kona BRT bus, ga yamma wani jan siyasa ne ke shiga BRT bus? Ba talakawa da suke shiga? Aka kona BRT bus, aka fasa shagunan mutane, aka kwashe kayansu. Wane ne ya fito daga wannan abu? Talakawa suka fito daga wannan abu. To shi yasa malamai suka ce illan da ya sa manzala ya hana, illan ya hada kowa da shugaban na kirki da shugaban wanda ba na kirki ba ne, ina fata mun gane. To shi yasa ta waye ga shugabanni karshensa galibi kisa ne da hasarar dukiya da hasarar rayukan mutane. To shi yasa shari'a ta hana, ina fata mun gane, babu alheri a cikinta. Saboda haka ya hada da kowane irin shugaba, abin da ya kamata ba laifi ba ne ya mutu ya idan aka zalunci mutum ya bayyana cewa an zalunce shi. La yuhibbullahu al-jahra bi su'i illa man zulim, ko aka illa man zulim. To aka idan aka zalunce mu dole mu bayyana, ina fata mun gane. Amma dai banda tawaye da kuma yin wani abu da zai jawo rikici da suna a cikin al'umma, wanda karshen ta ba zai mun karshe mai kyau ba. Allah ya shirye mu da shugabanmu gaba ki daya. Wa alaikum salam.
Gyara ba,
za su gaba da yin haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadda ku yi hakuri ku nemi haƙƙin ku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a ci gaba da musu nasiha a ci gaba da musu addu'a kuma Imam Ahmad yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala zai bada addu'a guda daya karbabbiya da nayi ma shugaba wannan addu'a ba zan ma kaina ba a gane saboda haka a ci gaba da musu addu'a ba zan ba mutane nasiha da su imamu shugaba ta waye ba ko kuma su yi fito na isa kan shawara ne ba za ka ji wannan a bakina ba insha Allah idan yana abubuwa kamar rufa za su yana abubuwa kamar rufa yana ganda zama mutane azaba da sauransu an kawusa masa magana ne amma da inda ba mutu yana nufi da cewa ya kafir da ya mutu kamar kafir mutu na wani ba yana kwatanta yanayin mulki kane da yanayin mulki Fir'auna Allah ya shirye shi a gaban mu ya isa ka tambo ya kashe gore wannan ya isa ka ba zan fada da fawa a kan ilimi ba mun zai amfare mu don bayani amma shugaba wannan ya isa ka ba wannan sun bayana ka fa cika bayana kai wannan magana Allah ya sa mu dace ana isa ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.